Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanye ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Litinin 8 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya tana shirin dawowa da wasu 'yan jihar da ke zaman gudun hijira a kasar Kamaru bayan da suka kaura sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. A jihar Kaduna kuwa duk da yake al'umma na ƙara kokawa akan dokar takaita zirga-zirga domin hana yaduwar coronavirus da tuni aka dage ta a wasu jihohin. Gwamnatin jihar ta ce dokar tana nan daram. Muna kuma tafe da labarin wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dokokin hana zirga-zirga a fadin duniya sun kare miliyoyi daga mutuwar sabuwar coronavirus, a cewar wani sabon rahoto da aka buga a yau Litinin. A cewar nazarin da Jami'ar Imperial ta birnin London ta gudanar, an dakile mutuwa miliyan 3 saboda aiwatar da dokokin hana zirga-zirga a kasashe 11 da suka hada da Austria, Belgium, Britania, Denmark, Faransa, Jamus, Italia, Norway, Spain, Sweden da Switzerland, da kuma rufe kasuwanni da makarantu. Wani bincike da aka kuma gudanar a nan Amurka wanda aka buga a yau Litinin tare da na Burtaniya, dokokin hana zirga-zirgan sun kare ko kuma sun jinkirta mutane miliyan 530 kamuwa da COVID-19 a kasashen China da Koriya ta Kudu da Italiya da Iran da Faransa da kuma Amurka. Adadin mutane da suka mutu da COVID-19 a fadin duniya sun kusan mutum 403,000, kana waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 7, a cewar alƙaluma da cibiyar nazari ta jami'ar John Hopkins ta fitar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a yau Litinin cewa yayin da aka samu saukin cutar a nahiyar Turai, lamarin na ƙara yin muni a wasu wurare a fadin duniya. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka na Democrat yau Litinin sun yi kira ga gudanar da wani gagarumin garan bawul ga dokokin aikin 'yan sanda, kiran da ka iya tada wani sabon rikici da shugaba Donald Trump da ke bukatar jami'an tsaron su tsaurara matakansu. Duniya ta shaidi matsin lamba da kasanmu ta haifar, in ji 'yar majalisar wakilai Karen Bass, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da daftarin dokar garan bawul, tana faɗa wa manema labarai. Ta ce mutane na macin ne ba don sauyi kadai ba, har da gyaran huska ga baki ɗayan tsarin aikin 'yan sandan domin kawo ƙarshen cin zarafi da suke yi wa jama'a da fifita wani jinsi akan wani, da kuma ba Amurkawa daman gurfanar da jami'an tsaro da suka take doka gaban kotu. Dangane da mutuwar da George Floyd, bakar fatan Amurka mai shekaru 46 ya yi a hannun 'yan sanda a Minneapolis a jihar Minnesota makonni biyu da suka shuɗe, 'yan Democrat a majalisun wakilai da dattawa sun ce suna buƙatar dokar da za ta sa 'yan sanda su yi lissafin ayyuka da suke yi wa ƙasa, kana kawo ƙarshen kayan aikin soji da ake baiwa 'yan sanda a faɗin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu makoki sun shirya haduwa a yau Litinin a birnin Houston na Amurka domin duban akwatin gawar George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda, lamarin da ya sabunta zanga-zangar kin jinin cin zarafi da 'yan sanda suke yi a biranen Amurka da ma wasu wurare a fadin duniya. A gobe Talata ne ake sa ran za a gudanar da jana'iza da birnin Floyd. Wani hajimin tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ce ɗan takarar na Democrat yana shirin zuwa Houston domin haɗuwa da iyalan Floyd da kuma bada saƙon bidiyo a wurin jana'izar. Shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya umurci rundunar sojin kasar da su tattara nasu ina su bar babban birnin kasar Washington bayan jibge su domin taimakawa jami'an tsaro. An janye sojojin kuma a wasu jihohi da dama na kasar, inda aka gudanar da zanga-zanga a cikin wannan lokaci tare da samun arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Trump da ya yi ta bayyana goyon bayansa ga abin da ya kira bin doka da oda a wani sakon Twitter da ya fitar jiya Lahadi, yana mai caccakan masu neman ganin an rage kasafin kuɗin ma'aikatar 'yan sanda ko kuma an soke shi gaba ɗaya. Ya ce, ina son gaida jami'an tsaro kana in biya su da kyau, ina son bin doka da oda, in ji Trump. Dan majalisar dattawa a jam'iyyar Trump ta Republican Mitt Romney ya ƙaru a cikin masu zanga-zangar a jiya Lahadi, karon farko da aka tabbatar da dan majalisa na Republican ya shiga zanga-zangan da aka fara makonni biyu da suka shuɗe. Tun lokacin da shugaban Tanzania ya amince shakar kiriri zai kare mutum daga coronavirus, mutane da dama suka yi cincirindo a shagogin sayar da mashinan fitar da kiririn, ko da yake masana sun ce babu wata shaidar da ke tabbatar da wannan hanyar na da tasiri akan COVID-19 da ke haifar da coronavirus. Masafiri Majima yana samun kuɗi masu yawan gaske wajen sayar da mashinan tiriri da ya kirkiri. Ya ce tun lokacin da shugaban kasar John Magufuli ya ce tiriri na kashe coronavirus ne, mutane ke zuwa suna sayan mashin da ya kirkiri. Watanni biyu da suka shuɗe ne shugaban na Tanzania ya ba da shawaran shakar tiriri a matsayin maganin jinyar coronavirus. Amma masana kiwon lafiya kamar su Dr. Sajad Fazel ya yi kashedi cewa babu binciken kimiyya da ya tabbatar da tiriri na kare mutum daga kamuwa da coronavirus. Kani ya ƙara da cewa shakar tiriri ma ka iya janyo cuta ga mutum. A ƙarshe wakilin Amurka a tattaunawar sulhu a Afghanistan Zalmi Khalilzad ya gana da shugabannin Taliban a Qatar domin sake duban tsarin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar 'yan ta'addan da zimmar kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a Afghanistan.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Farfesa Babagana Umar Zulum, ya ziyarci wasu 'yan kasar da yanzu haka suke zaman gudun hijira a kasar Kamaru sakamakon hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram, inda kuma ya yi alkawarin dawo da su gidajensu. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
A ƙarshen makon jiya ne dai gwamnati ya zarci waɗannan mutane da mafi yawansu 'yan garin Kirawani da ke karamar hukumar Goza a kudancin Borno da kuma suka kwashe shekara da shekaru a ƙasar Kamaru sakamakon rigingimin 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya raba dubban jama'a da muhallansu. Waɗannan mutane dai sun haɗa da mata da maza da ma ƙananan yara da ƙasarinsu suka dogara ne kan harkokin noma, amma wannan rikici ya kora su zuwa ƙasar Kamarun, ganin cewa mafi yawan garuruwansu na kan iyaka ne da ƙasar Kamarun. Waɗannan mutane da ya zakan ke tsugunne a garin Kirawa na ƙasar Kamarun sun yi tsallako ne zuwa Kirawa na ƙasar Najeriya don jin jawabin gwamnan, wanda ma ya alƙawarta musu cewa sun zo ne don ganin irin halin da suke ciki da kuma yadda za su kawo musu taimakon kayayyakin abinci da sake gina garuruwansu.
Muna so ne mu ba ku hakuri, ya wahala. Allah ya ba ku hakuri. Wannan abin da ya same mu daga Allah yake. Shi Allah ya kaddara abu ba wanda zai ce a'a. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Ba zai yi wani ya shiga wani matsala ba illa da sanin Allah. Amma daga farko abin da nake son gaya muku, jama'a ku yi ladabi a kasan mutane. Ku yi hakuri, gaban nan yana kusa ku koma garinku. Mun samu koke-koke a gare ku, kuna so ku koma garinku. Bi'iznillah, za mu yi kokari insha Allah mu maida ku garinku. Dole ne kawowa mutane cikin Kirawa, dole soja sai sun ba mu izini. Za mu yi kokari mu tabbatar cewa duk abin da sojoji suke nema mu ba su, sai a kawo mutane ku zanna cikin Kirawa. Ku samu ku je ku yi nomanku, ku samu ku je ku yi kiwonku, ku tashi da daddare ku yi roƙon Allah masifa na kazanwa na Allah ya yi mana shi.
To kowane hali 'yan Najeriya ke ciki ne da yanzu hakan ke samun mafaka a ƙasar Kamaru, ga dai abinda wasu suke cewa.
Kuma mutum Najeriya ne, sunana Ali Musa. To abinda zan ga wa gwamna, na gode mishi kwarai da gaskiya, Allah kara mishi zama. To kuma abinda muna fata shekaran mu diyawa a wani a ƙasar Kamaru, muna so mu je gidan mu. Zamanin wannan akwai matsala, yara suna tame mu mana kullum, mana ta kashe mu kuma akwai wahala.
Sunana Aisha ne, amma muna mai wahala kullum, mun ala zuwa gurin mu abinda mutane gajeji ne, ba za mu samu gona noma ba. Ai mana kokari, godiya dukkan mu, muna godiya Allah a kawo mana soja mu koma gidan mu. Gashi Nigeria baka gudu duka ɗakin mu ya rushe, za mu koma gidan mu, abin kwanciyar mu, abincin mu.
Wannan ziyara da ya shi ne karo na farko da gwamnati ta kai ga dubban waɗannan mutane da har yanzu ke ci gaba da samun mafaka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wasu jama'a a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa da dokar hana zirga-zirga domin daƙile yaduwar annobar coronavirus, duk kuwa da cewa tuni da wasu jihohin suka ɗage irin wannan dokar. To sai dai gwamnatin jihar ta ce har yanzu dokar tana nan daram, sabanin jita-jitar da ake bazawa na cewa an ɗage ta a jihar. Ga rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna.
Ganin yawo da yada jita-jitar da ake ta yi a jihar Kaduna akan dokar zaman gidan da gwamnatin ta saka, ya sa gwamnatin ta fito fili ta ƙara jaddada matsayarta akan cewa har yanzu dokar zaman gidan na nan. Taron da gwamnan jihar Kaduna ya yi da sarakuna da malamai a makon jiya dai ya sa al'umma da dama sun sa ran ganin an buɗe jihar Kaduna, wanda wannan ya kawo yaɗa labarin jita-jita cewa daga wannan rana ta Litinin kowa zai fita tun safe zuwa dare. Shi ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta musalta jita-jitar da ake ta yaɗawa, tana mai cewa a dakace jawabin gwamnan jihar Kaduna da zai yi a gobe Talata tukuna. Malam Abdalla Yunus Abdalla ɗaya ne daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin kafafen yaɗa labaru, kuma shi ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
A doka tana nan gobe ne mako biyu, waccan doka da aka tsawaita ko kuma aka ƙara wa'adin mako biyu na kulle, to gobe ne za ta ƙare. A nan ne za a shi mai girma gwamnan jihar Kaduna zai yi wa al'ummar jihar Kaduna jawabi, in saboda haka a wuraren kasuwanni, a ma'aikatan gwamnati, a wuraren Ibadu ma za su ci gaba da kasancewa kulle.
Me al'umma za su sa rai da ji daga bakin mai girma gwamna gobe?
A tun aka yi hakurin Allah ya sa yadda za a dana.
Kenan akwai tsarin a ƙara samun sassauci gobe?
Insha Allah, aka duba cewa an samu nasara sosai a yaƙi da ake da wannan cuta ta COVID-19 na irin jajircewa da kuma haɗin kan da suka bayar. Saboda haka a tsara insha Allah za a ji alheri a sanarwa da shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna gobe zai.
Tuni dai wasu manyan malaman addinin Musulunci suka fara nuna damuwa game da cigaba da kulle al'umma a jihar Kaduna. Limamin masallacin Juma'a na Dan Kande da ke garin Kaduna, Alkali Abubakar Salihu Zaria, na cikin malaman da suka ce wajibi a jawo hankalin gwamnatin jihar Kaduna.
Kulle jiha ko kulle ƙasa musiba ne. Babbar cibiyar demokradiyya ta duniya ita ce Amerika. Shugaban ƙasar Amerika ya ce a buɗe majami'u na coci, a buɗe masallatai, a buɗe kasuwanni, a ci gaba da harkoki. Inda duk musulmi ke alfahari da shi a duniya ita ce mamlakatul arabiyyatu saudiyya. An buɗe haramin Makka, an buɗe haramin Madina, an ci gaba da harkokin komai. Sa'annan mu dawo nan cikin gida Najeriya. Shugaban ƙasar gaba ɗaya ya ce a buɗe masallatai, a buɗe kasuwanni, a buɗe coci-coci wanda kowa ya gani a wannan ranar Juma'a. Shugaban ƙasa ya gabatar da sallar Juma'a a cikin masallacin da ke Bila. To saboda haka wannan kullun ba alkhairi bane. Muna kira ga sauran gwamnoni da basu bude ba su duba girman Allah, su bude al'umma su fita daga cikin wannan kangi da mugun yanayi da ake ciki.
To ko me al'ummar jihar Kaduna ke cewa game da matsayin gwamnatin jihar Kaduna akan wannan doka?
Sunana Muhammad Kabir Aliyu. Gaskiya wannan abubuwa da mai girma gwamna yake mun san yana yi domin mu ne. To amma idan ya duba yanayin yanda mu ne aka fara sama doka nan jihar Kaduna, kuma gaskiya talaka yana cikin wani hali mawuyaci. Kukan yara ma ishe ka gida.
Sunana Maryam MS Ali. Gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda da muna tunanin za mu koma makaranta ga sha sakwanta mu ya wuce. Gaskiya mun gaji da zama a gida.
To dada Hamza Abdullahi, tsakani ga Allah ban taba ganin irin wannan mulkin kama kariya ba. Yau ina da shekara 65.
Sunana Sadiq Aliyu. Tunda an ce mana mu jira zuwa Talata mai girma gwamna zai yi jawabi, muna sa ran dan Allah ya duba ya muna adalci. Ji hawan jini ya kama wasu.
Yanzu dai al'umar jihar Kaduna na tsumayi ne na jawabin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Amir Fa'in da zai yi a Talata gobe, domin jin matsayar gwamnatin jihar Kaduna game da wannan doka ta zaman gidan da ta kwashe watanni kusan uku a jihar Kaduna. Isa Lawadi Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Hukumomin Najeriya sun shata ranar Lahadi 21 ga watan nan na Yuni a matsayin ranar sake bude zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida, bayan ci gaba da aka samu a yaƙi da annobar coronavirus a sassan ƙasar. Yanzu haka dai masu ruwa da tsakiya fannin sufurin jiragen sama na Najeriya suna nan suna shirye-shiryen aiki da ka'idodin da masana kiwon lafiya suka gindaya domin dawo da jigilar jiragen saman. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kori.
Kamar yadda ke kunshe a cikin jadawalin sassauta dokar kullun garuruwa da birane a Najeriya saboda dakile cutar corona wadda kwamitin yaki da cutar ya fitar, an tsara bude tashoshin jiragen sama na Kano da Lagos da Abuja da kuma Port Harcourt a ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki, amma bisa wasu sharuɗa da ka'idoji. Matakan sun hada da haramta ɗan rakiya ga matafiya da rage kujerun da ke cikin jirage domin hana cunkoso, baya ga tsaftace jiragen da ofisoshin da ke cikin tashoshin ta hanyar amfani da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta. ya zuwa yanzu dai hukumomin da ke gudanar da aikace-aikacen su a filayen jiragen sama sun dukufa sosai wajen tanadar-tanadar cika waɗannan sharuɗa da hukumomi suka shimfiɗa. Hukumar NDLA mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na cikin hukumomin da ke mu'amala ta kai tsaye da fasinjoji a tashar jiragen sama, kuma Muhammad Ajiya shine kwamandan hukumar mai kula da tashar jiragen sama ta Malam Aminu a nan Kano.
Akwai matakai da aka dauka na kaman sa safan hannu, dole ne ma'aikaci idan zai aiki dole ne sa wannan safan hannu. Ka san mu aikin mu yana ya gaji ka ainihin bincike ne na jakkuna, wato jakkan mutane da kuma ainihin jikin mutum. To kaga dole kenan ma'aikaci ya taba fasinja. To mun tanaji wannan safan hannun nan da kuma na wanda za ka rufe fuskanka da bakinka da kuma tabbatar da x-ray machine namu tana nan tsar.
Bacin rage kujerun cikin jirgi na daga cikin sharɗin tabbatar da tazara tsakanin fasinjoji, amma injiniya Adamu Muhammad Adamu da ke zaman manajan tabbatar da ingancin ayyuka da kare lafiyar fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Max Air na cewa
ana kallon yiwuwar yin hakan, to amma gaskiya abu ne mai wahala ce za a rage kujerun fasinjoji. Akwai ta hukuma ta ayata ta cewa abu ne mai wahala gaskiya su airlines su dauki wannan 2 meters din da kuma rage kujeru a cikin jirage, abu ne da zai wahala. Amma a gurin da za ka yi wajen tantance masu hawa jiragen, da wuri a tantance a tabbatar da lafiyar fasinjan da zai hau jiragen, kuma wannan takunkumi da ake sakawa shi ma zai taimaka, zai ba da gudunmawa sosai wajen maintaining wannan distancing da ake magana a kai.
Wani kalubale da masana a fannin sufurin jiragen saman Najeriya ke ganin za a fuskanta a yanzu shine karancin matuƙa jiragen sama, wato pilot, saboda wa'adin takardun wasu daga cikin su na shaidar tuka jirgi ya kare kuma ba su kai ga sabunta su ba saboda annobar corona da ta kewaye duniya. Amma injiniya Muhammad Adamu ya ce
sun kalli wannan bangaren, idan wannan bai samu ba akwai kuma hanya da ake bi na bangaren a mai da su aji ba su training lokacin da ake kamar flight. Normally duk airlines suna da training pilot. So shi zai fito da program zai tura ita wannan hukuma da take kula da jirage, za su yi reviewing wannan program na in yayi daidai da tsarin da ake ganin zai kawo dan kamar a bada temporary approval.
Masu kula da al'amura dai na ganin sake bude tashoshin jiragen saman Najeriyar ka iya zama tafarkin ta da komadar harkokin tattalin arzikin kasar wadda annobar corona ta kara raunana shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Kano kuma bari mu nufi jihar Zamfara, inda jami'an tsaro a jihar da ke arewacin Najeriya suka kai wani samami a kananan hukumomin mulkin Bokoyom, Gumi da Anka, inda suka kame mutane sama da 250 masu haƙan ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Zamfara Usman Nagogune ya bayyana haka a tattaunawarsa da wakilin Musa na Sha'ibu Malumfashi.
Sa'in da an ka hito ta gwamnatin tarayya ta ɗau matakai na hana haƙo ma'adinai a Zamfara, akan nata tunanin cewa bai rasa alaƙa da ta'addancin da ake yi. A tun wannan lokacin an ɗauki an bar wannan haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya, amma sai daga baya labari ya zo muna cewa ana nan ana yi. Haka mun kai samami farko mun soma da waɗancan 'yan China da sauran mutane da mun ka kama, yanzu kuma mun koma samun labaran an sake hukuma wannan lokacin ma na haɗin gwiwa ne ƴan sanda da sojoji da ƴan leƙen asiri. Shi ne mun kai samami a waɗannan wurare guda shida a Bokoyom, Anka da kuma Gumi. Alhamdulillah dai mun je mun tara kuma mun samu 256 masu wannan hukuma a cikin ta hanyar haramtacciyar hanya.
A yayin da kuka je kuka samu su bisa ga al'ada kukan yi bincike waɗannan irin abubuwa kuka samu a tare da su wurin da suke gudanar da sana'ar nasu na haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba.
To ɗaya daga cikin abubuwan da mun ka samu a waɗannan wurare shi ne gogo biyu wanda ake amfani da su a haƙa ma'adinai ɗin bayan an ɗebo ita wannan ƙasa ko yashi wanda za a gani za a samu abin da ake buƙata gare ta. Sannan mun samu injin muka waɗannan da yawa, injin na ruwa waɗanda muna ganin suna amfani da su don wanke wannan yashi ko kuma ƙasar don su ga abin da ke ciki su yi amfani da shi. To waɗannan su ne dai abubuwan da mun ka tara kuma da su ne mun ka kamo su waɗannan bayan Allah.
To su waɗannan mutane da kuka samu ciki an sake samu wasu ƴan ƙasashen waje.
A halin yanzu mutum guda mun ka samu ɗan Burkina Faso, amma duka saura ƴan Najeriya ne, ba irin wancan samamin ba. So ina ganin wancan samamin ya sa akasarin su dai duk sun wakan su kiyar mu lele sun banna sun tafi. Amma dai shi wannan hayyo da ya kusa in ce shi yana da ɗan taurin kannashi ya tsaya. So shi dai mun ka samu cikin waɗannan 256.
Ganin cewon wani sun tarayya ta hana a yi haƙi wannan ma'adinai, an yi ba da haɗin kan mutanen da ke zaune a wajen ƙauyukan da ke kusa da wurin ba, domin za a ga duk galibi akwai mutanen wurin.
To gaskiya bai rasa nasaba ga wannan ɗin, don ana hasashe kamar irin su yi shugabannin da ke waɗannan sassa ɗin akwai na goro da ake ba su, ka ga ana ɗauka abu a baka kuma a ce ka ba da labari a kan shi. Su za mu ce game ta kai ne tsakanin waɗannan shugabanni da a waɗannan sassan da su waɗannan masu a kuma adinai ɗin, saboda haka yana da alaƙa da haɗin kan da sun ka samu da shugabannin da ke waɗannan wurare.
To a da ana ganin kasancewan baƙi ƴan ƙasar waje da kuma ma na nan ƙasashen da ke makotaka da Najeriya, yawan su yayi yawan gaske da ake tunanin anya ba za a rasa samun yawaitar ayyuka na ta'addanci, domin galibi wuri ne na hada-hada kuɗi.
To a wancan lokacin an samu waɗannan haɗura, kuma an samu ana kai hare-hare a waɗannan sassan da ake haƙo ma'adinai, don ina hasashen cewa wannan lokacin masu zuwa su saya ga waɗannan mutanen suna zuwa da isasshen kuɗi a wannan lokacin. So kaga su kuma ƴan ta'adda dama abin da ya dame su ne ya za su samu kuɗi. To waɗannan da ke tuwa da jikunan su na kuɗi suna saya ga su waɗannan da ke wannan aikin, su ne an ka ɗora kai hari. To bai rasa nasaba ga ita gwamnati tarayya ta ga yana da alaka da wannan ta'addancin da ake yi a kan haka ta ɗauki matakai na hana wannan a kuma adinai an zamfara.
To ko akwai wani mataki da gwamnati jihar ta ɗauka ko ko za ta ɗauka, domin na san bisa ga al'ada da mako kukan sami wani taro da ake cewa security meeting da ake tattauna batun tsaro wanda a ba a so a ja hankalin gwamnati a kai.
Kamar ita wannan gwamnati ƙarƙashin Dr. Bello Mutawalle, matakan da ta ɗauka za su sa idan an soma wannan haƙo ma'adinai ta halattacciyar hanya ya zan ba tare da an samu matsala ba. Ban ya mitin da sarakuna da emiri a kan na cewa idan an soma wannan haƙo ma'adinai, su waɗannan matasan da ke waɗannan sassan su za a ɗauka su je su haƙo ma'adinai. Kaga idan an yi haka an ba kowa haƙƙi ne, kuma ba za a ba a tunani akwai mu samu wata matsala wanda za ta sa su akan haka.
Kashe ko kai wannan mamaya?
Mamayan mun kai shi dab da sallah, ya yi mikin da su kwana guda ba an yi sallah.
To yanzu wane irin shawara za ka ba wa su mutanen da ke zaune a yawancin wuraren da ake yi?
To shi da abin da zan kira ga mutane shi ne, duk abu hukuma ta zo ta ce ta hana ƙaurace ne ya fi, sannan hukuma tana yi ne ba wai don abin nan na kanta ba, a tana yi don tunanin kariyar lafiya ta jama'a. Na ɗaya dai shi wannan haƙo ma'adinai inda an kai to a yi lokacin da an ka samu wata guba wadda ta ɓalle wadda ta yi sanadiyyar asarar rayuka da yawa a nan zamfara. So amma kaga idan gwamnati ta buɗa ta zan ita ta shigo a cikin shi, duk waɗannan matakai na kariyar lafiya za ta ɗauki shi. So abin da nake kira ga mutane shi ne su ɗan sa haƙuri, ba da daɗewa ba gwamnati za ta shigo cikin abin da shi haƙo ma'adinai, kuma su za a sa su haƙo ma'adinan.
Wannan kwamiti na tsaro da sulhu da su wa'ancan ƴan ta'adda da kake shugabanci, an ce kun samu wani nasara gab da sallan nan?
To tun dai son wannan zaman lafiya akwai waɗanda tuba ga wannan mugunyar sana'at, kuma tun wannan lokacin sun tsare akan lalle sun tuba, kuma duk alamu ya nuna sun tuba. Kaga su suna daji, sun yi misalin sirrin daji, saboda ka duk wani abu wanda ya shahara ka sama ne da sauransu mukan bi da haɗin kansu. Wasu lokuta ma suna tafiya su kama muna ba tare da muna nan ba. To wannan lokacin mun yi haɗin gwiwa da su, kuma wannan haɗin gwiwa ya sa an kace to waɗannan mutane 12 ga waɗanda har yanzu su ba su tuba ga wannan mugun sana'a.
Sun kai kamar makonni nawa hannun waɗanda suka sace su?
mako uku sun kai ga waɗannan sace su.
To yanzu nan wurin ku ne koko an hada su da iyalan su?
Dama bayan an kawo su gwamnati ta hada su da likitocin ta kuma an diba lafiyar su an tabbatar da cewa lalle ba su da wani ciwo ga jikin su an sallame su an hada su da iyalan su kuma inda iyalan su.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. bayan haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
A yau Litinin an kuma sauraron karar da kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta daukaka a kotun musamman tashi a nan wasanni bisa hukuncin dakatarwa daga shiga gasannin nahiyar Turai na tsawon shekaru biyu da aka yanke mata a ranar 14 ga watan Fabrairu. Ne kwamitin kula da hada-hadar kudade na hukumar kwallon kafar Turai ta UEFA ya bayyana yanke hukuncin akan kungiyar tare kuma da tarar fan miliyan 25 bisa samunta da laifin sabawa dokokin hada-hadar kasuwanci da kudade a tsakanin shekarun 2012 da 2016. Haka kuma kwamitin ya ce kungiyar ta ki bada haɗin kai a lokacin da ake bincike akan lamarin. To sai dai nan take City din ta bayyana aniyar ta na daukaka kara akan wannan hukuncin inda take ganin ba a yi mata adalci ba, haka kuma tana kalubalantar hurumin kwamitin na daukar wannan matakin. Yanzu haka dai lauyoyin kotun ta musamman sun so masauraran bahasin karar daga bangaren City ta hanyar sadarwar hoton bidiyo wanda kuma zai dauke su tsawon kwanaki uku, inda kuma ake sa ran yanke hukunci akan karar ya zuwa karshen bazara. Yanzu haka kuma City din na cikin kungiyoyin da ke neman fafata gasar zakarun Turai ta baɗi kasancewar ta ta biyu a teburin gasar Premier. To amma hakan zai yiwu ne kadai idan ta sami nasara a shari'ar. A yayin da ake kokarin dawowa fafata gasannin kwallon kafa da sauran wasanni a duk fadin duniya, makallata musamman masu bibiyar kungiyoyin da suke goyon baya da suka dogara ga cibiyoyin kallon wasanni suna kokawa akan tarnaki da dokokin hana cunkoson jama'a sakamakon yaki da annobar coronavirus za su haifar a gare su. Dama dai masu kallon wasanni sun fi sha'awar kallon su ne a cikin jama'a, koda kuwa suna da halin kallon su a cikin gidajensu.
Sunana Yusuf Mu'azu mai binjima, mai gatar jihar Jigawan Najeriya, mazaunin Abuja. Kwarai da gaske wani abu zai shafi irin waɗanda suke da sha'awar kallon ƙwallo. Matuƙa kallon ƙwallon a cikin mutane ya fi daɗi kwarai da gaske. So a zahirin gaskiya wannan abin na COVID-19 yanzu tunda akwai ana buƙatar a yi kifin social distance and stuff like that, a taƙaice dai kallon ƙwallon ba zai yi daɗi ba matuƙa, saboda idan ba hayaniya wannan ya ci irin ya tabo kadin nan mai biyu wanda yana supporting wani tsohon club din Chelsea, irin in ba wannan abin gaskiya ba dadi abin kwari daga
tsohon shahararren dan danben kasar Philippines Manny Pacquiao. Yana nan yana kokarin tsayawa takarar shugabancin kasarsa a babban zabe mai zuwa na shekara ta 2022. Pacquiao, wanda ya shiga sha'anin siyasa a shekara ta 2007, ya yi zama dan majalisar wakilai ta kasar tsawon shekaru biyu, kana kuma aka zabe shi a matsayin dan majalisar dattawa a shekara ta 2016. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Lokaci yayi da Baba Yakubu Makeri zai sake dawowa da labarai amma a takaice.
Dokokin hana zirga-zirga a fadin duniya sun kare miliyoyi daga mutuwar sabuwar coronavirus, a cewar wani sabon rahoto da aka buga a yau Litinin. A cewar nazarin da Jami'ar Imperial ta birnin London ta gudanar, an dakile mutuwa miliyan 3 saboda aiwatar da dokokin hana zirga-zirga a kasashe 11. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a yau Litinin cewa yayin da aka samu saukin cutar a nahiyar Turai, lamarin na ƙara yin muni a wasu wurare a fadin duniya. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka na Democrat yau Litinin sun yi kira ga gudanar da wani gagarumin garan bawul ga dokokin aikin 'yan sanda, kiran da ka iya tada wani sabon rikici da shugaba Donald Trump da ke bukatar jami'an tsaron su tsaurara matakansu. Duniya ta shaidi matsin lamba da ƙasarmu ta haifar, in ji 'yar majalisar wakilai Karen Bass, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da daftarin dokar garan bawul, tana faɗa wa manema labarai.
To masu saurare, baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kan mamadalin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da yace ana gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti. Murtala Faruk Sanyinna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.